ake aifar fada na miji ba, ko kuma dukiyarsa da yake kasuwanci da ita sai ya zama dukiyar nan wato bata karu ba, kala sai ya ce wato wannan addini yana da shu'umci. Amma idan kuma wato ya zo Madina sai ya samu kalin lafiya, sannan kuma misalin yana da godiya sai ta aifa masa doki namiji, sannan yana da mata ita ma ta aifa masa ɗa namiji, kasuwarsa ta bude, to nan sai ka ji yana cewa haza dinun hasanun, wannan ai kyakkyawan addini ne. Saboda haka wannan ya addinin shigarsa ya sa na dace da alkhairi, na samu duwa, na samu wato nutsuwa a cikinsa. To kaga kenan sai ya zama idan ya shigo Madina ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alkur'ani, ya karɓi musulunci, ya zama abubuwa sun bude sun yi kyau, sai ya yi farin ciki ya riga cewa wannan addini addini ne na shiga. Amma idan bayan ya shigo Madina sai ya hadu da jarrabawa, misali mashashara irin ta Madina ta bige shi, misali matarsa ta aihu mace, misalin wato dabbobinsa ba su aihu ba, ko kuma wato harkokinsa da yake ne yau da kullum ya sami ci baya, wato sai ya rika cewa ma asabtu munzu da kaltu fi hadha ad-din illa sharran, lalle ni tunda na shiga wannan addini ni ban ga wani abu na ci gaba ba, babu abin da ya same ni wato sai sharri. Saboda haka sai ya juya ya ridda. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, man ya abudullah, ina karanta mini ba nan ba, idan nuna ne ma ya tsalle ya bar gudun, wa yace ubangiji ya ce wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, man yujadilu fillahi, wanda yake musu wato don gane da ubangiji, wato yana musu akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar daga alqur'ani, bighairi ilmin, ba tare da yana da ilimi ba, wala hudan, babu wata shari'a ta tare da shi, wala kitabin munir, ba saukar masa wani littafi daga sama mai haske wato wanda wato zai shiryu akan wannan littafin ba. Saniya itfi, yana tafiya yana murde wuyansa saboda girman kai gabarin imani, wato yana tankware kansa yana tafiya saboda imani, saboda wato kafirci, saboda kangarewa gabarin imani, liyudilla an sabilillah, yana yin haka ne saboda kuma ya kange mutane gabarin shiga addinin Allah. Allah ya ce lahu fid dunya khizyun, wannan yana da tabewa wato azaba wato a gidan duniya, kuma an masa wannan azaba, an kashe shi a ranar yakin Badar, wa nuziquhu yawmal qiyama, sannan ranar alkiyama za mu dandana masa azabar hariq, wato azaba ta kuna, ita ce wato azaba a cikin wutar jahannama. Zalika
bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid,
zalika wannan hukunci zai same shi ne bima qaddamat yadaka, za a ce masa zalika wannan hukuncin da ka katsinci kanka a ciki, bima qaddamat yadaka, wato ya same ka a dalilin abinda hannunka ya ja maka ne, wai an gabatar da hannu, malam yace saboda yawan ayyuka da hannu ake gabatar da su. Wa anna Allah, lalle ubangiji laysa bizallamin lil abid, bai tabbata yana mai zaluntar bayinsa ba, balle ma wato ya musu azaba ba tare da sun yi laifi ba. Na'am.
Minan nasi man ya'budu Allah ala haraf,
na'am,
in asabahu khairu nikma annabi, wa in asabahu fitnatu ninqalaba ala wajhihi kasirat dunya wa akhira zalika huwa al-khusranul mubin.
Ubangiji ya ce wa minan nasi, akwai daga mutane, man ya abudullaha ala harf, wanda yake bautawa Allah ala harfin, wato bisa shakka da kokwanto, yana shakka yana kokwanto wato a cikin ibadar tasa. Fa in asabahu khairun, idan bayan ya shiga musulunci wani abu na alkhairi ya same shi, ya samu lafiya, ya samu zaman lafiya, ya samu karuwar dukiya, itma'anna bihi, sai ya nutsu ya yadda da musulunci, sai ya ce wannan addini akwai alkhairi cikinsa, addini ne na alheri, addini ne wanda yake wato yana zuwa da ci gaba. Allah ya ce wa in asabaru fitnatun, in kuma ya hada jaraba, wato ya hada rashin lafiya a ransa, ya hada jaraba a dukiyarsa, ya samu tasgaro a kasuwancinsa, wato sai ya tamfa addini, in kalaba ala wajhi, sai ya juya yace wannan addini babu abin da yake cikin sa wato sai sharri, saboda haka sai ya koma zuwa ga kafirci, khasirar dunya wal akhirah. To wannan mutumi yayi asarar duniyar sa, yayi asarar lahirar sa, nana abin da yake gurin samu Allah ne yake bayarwa, ba addini bane yake bayarwa, Allah ne yake yankawa kowa, indai arzikin gidan duniya ne, da musulmi da kafiri kowa Allah ne yake yanka masa. Kuma sau da yawa zaka ga ai kafiran sun huwa musulmin wato abin haru. Yawa kaga kenan, ashe idan addini ne yake sa Allah ya ba mutum dukiya, da ba ba wa kafiri dukiya ba. Saboda haka Ubangiji shi yake yanka dukiya, kuma yana yanka wa mutane arziki tun suna cikin mahaifansu, tun a lokacin da aka busa wa mutum rai yana wato kwana 120, a lokacin za a rubuta masa arzikinsa, a rubuta masa makomarsa, a rubuta masa wato ajalinsa. Saboda haka Ubangiji ya ce khasirar duniya wal akhirah, wannan mutum yayi asarar duniyarsa dan ba zai samu abin da yake guri ba, ba dole ne ya samu abin da yake guri ba, wal akhirah kuma yayi asarar lahira saboda ya mutu da kafirci. Zalika, wannan abin da muka fada na asarar duniya da lahira, huwal kusranul mubin, lalle shi ne asara wanda yake wato mabayyaniya. Saboda haka sai ya tabe shi gurinsa, tsamanin sa yake in ya shigo addinin musulunci shikenan zai yi kudi. Kuma yana daga cikin hikimomin da wato malami suke, idan mutum ya shiga musulunci a yanzu sai a gaya masa, a ce masa to addini ana shiga don Allah ne, ba ana shiga don abin duniya ba. Shi yasa mutane da yawa wato ba su da ra'ayin wai dan mutum ya musulunta a cire hula ana zagaya ana nema masa taimako, saboda wannan wato zai nuna cewa wato kamar ana ba shi cin hanci ne, duk da yake ana ba wa al-mu'allafatu qulubuhum, mutanen da shari'a ta yadda a ba su koda zakka ne domin a jawo su shigo musulunci. Wannan kuma mahangar shi ne mai yiwuwa in suka shigo gudumawar da za su ba wa addini tana da yawan gaske. Wato saboda haka idan mutum ya shiga addinin musulunci sai a gaya masa addini ana idan Allah ne ba dan kudi ba. In ka shigo dan hada ma taimako ne ma, cikin musulmin ma akwai masu bukatun taimakon. Saboda haka ka tsaya ka je ka nemi halin ɗinka, musulunci bai yadda da ragwanta ba, musulunci bai yadda da mutum ya kwanta bai nemi abin da zai rufa wa kansa mutunci ba. Allah ya ce minan nas Allah ya ce yad'u min dunillahi, zaka ga wato kafiri yana bauta ma gunki ko ma bayan Allah, yana bautar ma la yadurruhu, abinda ba zai cutar da shi ba, in ma bai bauta masa ba, in bai bauta masa ba zai cutar da shi ba, wa ma la yanfa'u, ba zai kuma amfane shi ba idan wato ya bauta masa. Zalika, to kaga wannan wato bauta, ka bauta ma abinda bai da amfani, ba zai amfane ka ba lokacin da kake buƙatar amfani, ba zai cuce ka ba idan kake bauta masa. Huwa dalalul ba'id, wannan kwata ne wanda yake mai nisantarwa ga barin gaskiya. Da ulama
da ulaman daru
Ubangiji ya ce ya da'u, shi dai kafiri yana bauta wa laman daruhu a ƙarawa min naf'i, wanda a wajen bautar cutarwa ma a wajen bautarsa shi tafi yawa, ita tafi kusa, wato min naf'i sama da amfanin. Wato ka je ka duka kana bauta wa gunki, to kenan cutuwa akan bautar gunkin ita tafi kusa ma sama da amfanin da mutum zai samu idan ya bauta ma gunkin. Labisal maula, wato tir da mai taimako, wa labisal ashir, wato tir da aboki wanda yake wato zai kai ka zuwa ga halaka, wanda ka rike shi a matsayin zai amfane ka sai aka waye gari kuma ba zai amfane ka ba, kaga kenan. Ashe tir da wannan wanda ka rika a matsayin wato shugaba da kake tsammanin zai saka samu ceto ta gurinsa, wa labisal ashir, haka na wanda ka kulle dangantaka da shi, wanda yake dangantaka ba za ta amfane ka ba, tir da wannan dangantaka. Ubangiji ya ce inna Allah
inna Allah ya fa'al ma yurid,
inna allaha ubangiji yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati, lalle yana shigar da mu'minai waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka yi aikin su na farilla suka yi aikin su na fulfuli, Allah yana shigar da su jannatin, wato aljanna tajari wanda min tahti al-anhar, wanda korama ke gudana karkashin katangunta. Inna allaha yaf'alu ma yurid, lalle ubangiji yana aikata abin da ya ga dama. Min ikramin man yutihi, wajen girmama wanda ya masa da'a, wa yahanati man ya'sihi, da kuma walakanta wanda ya saba masa. Idan dai mutum ya bi Allah, ya bi Allah, to Allah kuma ya alƙori zai girmama shi da saka shi a gidan aljanna. Idan mutum ya saba umurnin Allah ya saba masa, wannan kuma wato zai samu sakamakon da yake, wato abin da bai so ya samu ba, shine Allah kuma wato zai saka shi a gidan wuta ya azabtar da shi, ma dama bai kade ta Allah malaukakin sarki a cikin bautarsa ba. Na'am.
Man kana yazunnu Allah yansurahu Allah fid dunya wa lakhirati, man yamdur bi sadadi ila samai thumma yaqta fal yanzu hal yuzhibanna kayduhu ma yajid.
Na'am.
Wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allah yahdi man yurid.
Ubangiji yake cewa, wato man kana yazunnu Allah yansurahu Allah, duk wanda yake tsammanin wai Allah ba zai taimaki Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi dunya, a gidan duniya ba, ta hanyar bashi nasara akan abokanan gaba, ta hanyar bashi dama ya isar da addini, Allah ba zai taimake shi bai kafa masa addinin sa wanda yake wannan zatan, wal akhirati, ko Allah ba zai taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam a lahira, Allah ya tabbatar da Annabi da mu'mini su ne akan gaskiya, mushrikai kuma su ne akan bata. To wanda duk yake tsammanin haka, Allah ya ce falyamdud bi sababin ila samai, to lallai ya hau, wato da wani abu wanda zai samu dalilin hawa sama, ya je ya kulle igiya a sama, ya kuma kulla a wuyansa. Allah ya ce summal yaqta, sannan wato ya yanke igiya, falyanzu hal yuzhibanna kayduhu ma yajid, ya sulmiyo daga sama, ya tafi ta yinda ba abin da zai tare shi, har ya zo ya kifa a ƙasa ya kashe kansa, wai ya gani idan wai wannan abin da zai yi zai sa, wato Allah ba zai taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ma'ana duk wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki Annabi ba, to sai dai ya mutu, Allah zai taimaki Annabi. Sai wannan kurin shine a takaice amsa. Duk wanda yake ga Allah ba zai taimaka wa manzon Allah ba wajen isar da saƙonsa da kuma ɗaukaka shi a duk lokacin da abokan gaba suka fito na fito da shi, da taimakonsa, sannan kuma da tabbatar da shi akan hanyar gaskiya a lahira, Allah ya ce to ya kashe kansa. Malam yake cewa abin da dai ake nufi a takaice da wannan jumla, yake cewa duk wanda yake zatan wato daga cikin kafirai da mushrikai, wato cewa Allah ba zai taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ba da lahira, faliyati bi hablin, ya zo da igiya ya shuddu fi saqafi bainahu fi saqaw baiti, ya zo ya daure igiya a rufin gidansa, wa fi unqihi, ya daura kuma wata igiyar a wuyansa, summa yaktaniqu bihi hatta yamutu, ya tsallo ya fado, ya daure igiya wato akan rufin gidansa, sannan karshen igiyar kuma ya daura a wuyansa, sannan ya sulmiyo ya shake kansa ya mutu saboda bakin ciki. Wai dan kar Allah ya taimaki Annabi, to sai dai fa ya mutu, Allah zai taimaki Annabin sa. Shine Allah ya ce falyanzu, yazo ya duba, hal yuzhibanna kayduhu ma yajid, shin wannan abin da yake kullar shi a zuciyarsa, wato na kar Allah ya taimaki Annabi, wannan din zai samu a gurin sa? Ma'ana sai dai ya kashe kansa, Allah madaukakin sarki zai taimaki Annabin sa. Wa kadhalika hakan ubangiji yace, wa kadhalika hakan nan, kamar da muka saukar maka da wayannan ayoyi da suka gabata ya Muhammadu, anzalnahu, muke saukar da sauran ayoyin ma, anzalnahu ayatin bayyinatin, muke saukar da sauran ayoyin a bayyane, wa anna allaha yahdi man yurid, lalle ubangiji yana shiryar da man yuridu, wanda ya nufi ya shiryar da shi, sai ya shiryar da shi ta hanyar ayoyin da ake saukarwa. Innal ladina amanu,
innal ladina amanu wal ladina hadu wasa النصارينه والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد
ان الذين امنوا كسان wadanda suka yi imani walladhina hadu da wadanda wato suka yi yahudanci sune wato yahudawa wasabiina wato jama'a ne wani bangare ne su ma har yanzu daga cikin yahudawan wan nasara da kristoti wal majusa da majusawa masu bautar dodo walladhina ashraku da wadanda suke masu bautar gumaka innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyama do ranan alqiyama Allah zai tantance zakarun su Allah ta'ala zai bayyana me waye mai gaskiya waye kuma yake wato kan bata Allah zai rarrabe tsakanin su ya shigar da mu'mine gidan aljanna sauran kuma duk akundu masu a gidan wuta innallaha ala kulli shay'in shahid lalle ubangiji mai shaida ne wato bisa abin da kowa yake aikatawa kuma Allah zai masa kayya da shi na'am
alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمسُ والقمرُ والنجومُ والجبالُ والشجرُ والدواب وكثيرٌ من الناس وكثيرٌ حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
Ubangiji yace alam tara wato shin baka sani bane annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi cewa ubangiji wato man fi samawati wanda yake cikin samai da mala'iku da dukkan wato halittun da Allah ya a cikin sama wato suna yi wa Allah sujjada wa man fil ardi hakana waɗanda suke cikin ƙasa mutane da aljanu wato da sauran dabbobi da ƙwari suna yi wa Allah sujjada wa shamsu rana na yi wa Allah sujjada wal qamaru wata na yi wa Allah sujjada wan nujumu taurari suna yi wa Allah sujjada wal jibalu duwatsu suna yi wa Allah sujjada wal shajaru bishiyoyi suna yi wa Allah sujjada wad dawabu dabbobi suna yi wa Allah sujjada wa kathirun minan nasi da jama'a da yawa sune mu'minai wato suna yi wa Allah sujjada wa kathirun amma yawan wa'anda suke daga cikin mutane kuma wanda ba sa yi wa Allah sujjada nan Allah ya ce haqqa alaihi alazabu azaba ta tabbata kansu kenan idan kafirai wato sun yi san gaba za su yi Allah sujjada ba to su sani su ne kurin ba za su yi wa Allah sujjada ba amma kuma komai yana yi wa Allah sujjada komai yana yi wa Allah sujjada saboda haka wato Allah ya ce wa kasirun da yawa daga cikin kafirai kan haqqa alaihi alazabu azaba ta tabbata a gare su wato li annahum abaw sujuda dan su san kiyin sujjada almutawaqqifu alal iman wanda wato ta tsaya kan imani domin sujjada ai kaga mai imani ne yana sujjada saboda kada ta ubangiji ne to tunda su kafirai sun ki to kuma Allah ya ce ya tanada musu azaba wanda za a saka musu da ita a ranar alkiyama waman yuhinillahu Allah ya ce waman yuhinillahu lalle duk wanda Allah ya walakanta shi wato ya mai da shi dan wuta fama lahu min mukrim ba za ka samu kuma wanda zai wato mai da shi dan aljanna ba wanda Allah ya walakanta shi ba za ka samu mutumin da zai karrama shi ba inna allaha yaf'alu ma yasha lalle ubangiji yana aikata abin da ya ga dama min al-ihanati wal ikrami ya kaskanta wani ya kuma wato girmama wani ya daga wani ya bashi matakin dan aljanna wato ya bashi imani ya kuma wato walakanta wani ya zama kafiri wato ya zama kuma su wato gidan wuta na'am
hadani kasmani kita samu fi rabbihim
na'am
sallallina kafaru bi allahum siyamun min niri tusabu min hoji rusihim alhamim yusharu bihi ma fi bujudihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid
ubangiji yake cewa wato hadani kasmani masu husuma ne guda biyu da mumini da kafiri wato almu'minuna wato suna jayayya wal kuffaru suma kafirai wato suna jayayya hazani kasmani jama'a ne guda biyu wanda suke jayayya a junan su malam yake cewa wannan ta zo da ismul ishara shine yaudu alal mu'minina wal kuffari wato tana nufin jama'a biyu ne bangaren mu'minai da bangaren kafirai amma suna jayayya dalilin saukar wannan aya malam yake cewa takasumu hamzata wa aliyun wa ubaydah ibn al-hars wato an samu jayayya ne wato a wannan gefe na muminai akwai sayyidina Hamza, akwai Ali ibn Abi Talib, akwai Ubaydah ibn Harith. Su kuma a bangaren kafirai akwai Utbatu bin Rabi'a da Shaybatu bin Rabi'a da Walidu ibn Utba. Su uku wa'ina masu su uku. Fa kana kullun min al-fariqaini yasabbu din al-akhar. Kowanne daga cikin bangaren kowanne yana zargin yana zagin addinin daya. Su wa'ina muminai suna cewa wannan addinin kafirci ne, Allah bai bada dalili a ribautar gunki ba. Su kuma wa'ina su ma suna zargin addinin musulunci matsayin sabon addini da sauransu, kowa yana zargin wato addinin kowa. Wakila waɗansu malaman suka ce nazalat fil muslimina wa ahlul kitabi, ta sauka akan musulmai ne da kuma wato ahlul kitabi. Hai su kala ahlul kitabi, domin su ahlul kitabi sun ce nahnu aula billahi, Allah namu ne, mu muka fi cancanta mu yi gadara da Ubangiji. Wa aqadamu minkum kitaban, mu muka fi ku littafi akan mu aka fara saukar da shi. Ma'ana littafi mu shine tsofa littafi wato akan naku, wato na wa nabiyu na qabla nabiyinku, annabinmu annabi Musa ko annabi Isa ya riga zuwa wato kafin annabinku. Su kuma musulmai sai suka ce nahnu ahqqu billahi minkum, mu muka fi cancanta mu ce Allah namu ne, wato amanna bi nabiyina Muhammadin, domin mu mun yi imani da annabi mu annabi Muhammadu, wa nabiyyukum, mun yi kuma imani da annabin naku ma, wa bima anzalallahu min kitabil, da abinda Allah ya saukar daga littafanku da namu. Wa antum ta'rifuna kitabana, ku ai kun san littafinmu, wa nabiyyana, kun san annabinmu, amma wa kafartum hasada, ku kafirce ma saboda hasada. Saboda haka wato waqtalafa wato hal hadzal kisamu fi dunya wa taqibu, shin wannan jayayya, malam yace malaman tafsiri sun yi sabani, a duniya ne, sannan kuma a duniya akai azabar, ko kuma wato sun yi jayayyar a duniya amma kuma sakamakon jayayyar a lahira zai bayyana. Shine Ubangiji yake cewa hazani kasmani fi rabbi, wato hazani kasmani, masu husuma dai guda biyu, iktasamu fi rabbihim, sun yi jayayya game da lamarin Ubangijin su, game da lamarin addini. Falladina kafaru, Allah ya ce to amma kafiran nan kam da suka yi wannan jayayyar, qutti'at lahum thiyabun min nari, a gida a ranar lahira za mu sa a yanka musu wato tufa ta gidan wuta, a yanka musu, a yi musu sha, a sha musu tufa, a ɗinka musu riga da wando na gidan wuta, na wuta. Yalbasuna ha, wanda za su ɗaura, ya'ani wato qitat bihim nara, za a yanka musu tufafi na wuta wanda za a lullube su da ita a gidan wuta. Allah ya ce yusabbi min fawqi ru'usihimul hamim, kuma sannan za a kwarara musu ruwan zafi ta kansu, wato ruwan da yake alhamimu shine wato albalig nihayatul harara, ruwan da wato digirin zafinsa ya kure, wato ruwa mai tsananin zafi. Ubangiji ya ce yusharu bihi ma fi butunihim, in an zuba musu wannan ruwan wato duk kayan cikin da yake cikinsu wato zai zagwanye, su zubar da shi ta dubura. Sannan wal juludu, haka na naman jikinsu ma haka na zai kwaranye. Allah ya ce walahum maqamiqu min hadid, sannan kuma wato suna da guduma wanda kowa za a masa gudumarsa, min hadidin, ta bakin karfe, saboda dukan kansa. Kullama aradu an yakhruju,
kullama aradu an yakhruju minha min ghammi yu'idu fiha wa zuqu azabal hariq,
azabar Allah ba abin amincewa bane. Ubangiji yace bayan an sa su a gidan wuta, an musu tufafi na wuta, sannan kowa za a yi masa gudumarsa, tasa ce wanda za a rika yi masa azaba da ita a gidan wuta. Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minha, duk sanda azaba ta yi musu yawa suka kama wato jikin katangar jahannama za su hauro, suna dagawa suna dagawa, Allah yake cewa wato sai a doke su da wannan guduma din, shine wato min gammin, saboda tsananin bakin ciki da kona gidan wuta. Allah ya ce uidu fiya, sai a doke su da guduma a maida su cikin gidan wutan, shine ruddu ilaiha bil maqami'i, sai a dake su da guduman nan a maida su cikin gidan wuta, a ce musu zuqu azabal hariqi, ku ita dai dandanan azaba ta konuwa wato a cikin wutar jahannama. Allah kiyaye mu. Na'am, inna Allah
inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawuna fiha min zahab ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وبنجيزي يتي واتو دنگني دا مؤمنين الله يتي إن الله يدخل الذين آمنوا وبنجيزي ينا شغل دا ماسو إيماني وعملوا الصالحات دا ماسو أيكي ميكيو جنات الجنة تجري من تحتها الأنهار وان دا قرما كي غدانا كالكشن كتنغنطا su za a shigar da mu'mina can dai mun ji abin da za a shigar da kafirai da abin da kuma ubangiji ya tanada musu wato abin da za a yi musu bayan an shigar da su wuta a yi musu sutura ta wuta sannan kuma a tanada musu guduma wanda ake dukan su da ita lokacin da suka niyyar fitowa wato a cikin wutar jahannama amma mu'minai sai Allah ya ce inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat tabbas Allah zai shigar da masu imani da aiki mai kyau jannatin aljannata dare min tahtiyal anharu wato wad aljanna da korama take gudana karkashin katangunta Allah ya ce yuhallawna fiya min asawira min zahabin za a sa musu kayan ado wancan an musu kaya amma na wuta ne na azaba amma su mu'minai su kan Allah ya ce yuhallawna za a kawata su a cikin gidan aljanna din min asawira min zahabin za a sa musu munduwa wato ko kuma agogo da zoba wanda yake wato na zinariya walu'lu'a ga kuma lu'lu'i walibasuhum fiya harir ga kuma tufafin su na alhariri wato tufafin gidan wato tufafin gidan aljanna alharirin da manzon Allah ya ce wannan a gidan duniya tufan kafirai ne amma mu tamu ce a gidan aljanna a wani gurin yake cewa duk wanda ya daura alhariri a gidan duniya to Allah ya haramta masa daura alhariri a gidan lahira ma'ana haramun ne daura shi a namiji a gidan duniya amma kuma tufasa ne wato ta gidan aljanna Allah ya ce wa hudu ila tayyibi
ila tayyibi ila qawmin wa hudu ila siratil hamim
Allah ya ce wa hudu wa'annan mu'minannan da za a ba su wancan kayan dadi da ado da gidan aljanna su ne aka shirya da su ila tayyibi min alqawli zuwa ga magana mai kyau a gidan duniya kullum magana su shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kullum shine magana su wato Allah ya shirya da su ila tayyibi min alqaul zuwa ga magana mai kyau wato wa hudu ila siratil hamid Allah ya shirye da su hanya wacce take abar godiya ita ce hanyar Allah wacce take abin godiya da kuma wato addinin sa na'am
innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'un al-aakibu fihi wal baad wa man yurid fihi bi ilhadin
Ubangiji ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci kam waya su duna an sabilillahi suke kuma kange mutane gaban su shiga addinin Allah suna hana mutane yi wa Allah da'a wal masjidil harami suna hana mutane shiga masallaci mai alfarma su bauta wa Allah alladhi ja'alnahu lin-nasi wanda muka sanya shi wa mutane wato sawa'an daidai babu wanda yafi wani malamai suka ce Allah ya ce sawa'an saboda shi yasa ya ce wa annal masajida lillahi masallaci na Allah ne falata da umma Allah ya hadan kada ku bauta kowa kada ku bauta wa Allah tare da kowa a cikin masallaci idan an shigo masallaci masallaci na Allah ne kowa daidai yake a masallaci shi yasa ma malamai suka ce wato ba a ware wani guri a ce wannan kullun gurin zaman wani ne a masallaci in dai ba limamin da zai ja sallah ba amma suka ce saboda ba wani mai haƙƙin wani gurin zama a masallaci wanda za a ce dindindin gurin zamansa ne in yana so dindindin ya zama gurin zamansa dindindin ku sai ya zo da wuri ya zauna a wannan gurin suka ce amma idan ya zo ya zauna sai wani uzuri ya tashe shi ya fito waje ko saboda warwarewar alwala ko ya je kaki ya zubar ko ya je wasu abubuwa da yake da bukata to in ya dawo manzon Allah ya ce fa huwa haqqu biha shi yafi dacewa bihi shi yafi dacewa da wannan gurin yazo ya zauna amma haramun ne wani yazo zauna wani yazo ta da wani sai dai a babi na maslaha mutane kamar yadda hadisin manzon Allah da yace a sa mutanen da za su rika bin bayan liman ya zama mutane ne masu hankali mutane ne wanda yake masu ilimi domin za su dafa masa idan an samu rikicin sallah a cikin jagorancin sa wato su fadakar da shi su dora shi akan hanya shi yasa ake bari wato mutanen da suke biye da liman ake samun mutane masu nutsuwa mutane masu hankali amma a masallaci daidai ne kowa daidai yake domin in an zo masallaci yanzu kowa Allah yake bautawa kowa Allah yake bautawa. Saboda haka kowa daidai yake, za a zo a tsaye da sahu a gaban Allah, a hada kafada, a hada kafa, za ka hada kafa da mahaifinka, wanda in ba dan asahun sallah ba, ba za ka zauna kusa da shi ba. Amma in asahun sallah ne, yanzu a gaban mahaliccinku kuke kai da shi, kai da shi din daidai ne. Saboda haka sai ku haɗu. Amma in an idar da sallah, mahaifinka ne, sai ka koma gefe kuma ka bar shi ya sake. Ko kuma dattijo ne mai shekaru, sai ka koma gefe sai ka bar shi ya sake. Ko kuma wani mutum ne mai larura, sai ka buɗe gefe sai ka bar shi ya sake. Amma lokacin da aka zo aka tsaya a sahu, to dole ne a daidaita, dole ne a hada kafara, dole ne a hada sahu, domin za a yi wa Allah bauta ne. Shi kuma an zo bautar Allah, to kowa ma bawan Allah ne, kowa ma bawan Allah ne. Shi yasa Allah ya ce, wato waɗannan kafirai, wato da suke kafirci, suke kange mutane gabarin shiga addinin Allah, wal masjidil harami, suke hana mutane shiga masallaci mai alfirma, suna hana annabi da muminai sallah a masallaci mai alfirma. Saboda haka suna zaune sun yi babban rumfa a cikin harami, suna zaune. Duk wanda ya zo in mai bautar gunki ne yana da cikakken ƴanci, amma fa in ya zo Allah zai bauta wa guda ɗaya, wato mumini ne, to shikenan kuma yana cikin azaba da gallazawa. Allah ya ce masallacin da alladhi ja'alnahu linnasi sawa'an, wanda muka sanya shi ga dukkan masu bauta ya zama wato daidai ne, gurin bauta ne a gare su gaba ɗaya, kowa zai zo ya bauta. Al-akifu fihi wal-badi, mutumin da yake zaune, wal-badi da mutumin da zai zo ya ibada ya tafi, shine at-tari'u, kowa yana da ƴanci ya zo ya. Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin, duk wanda ya nufi masallaci mai alfurma bi ilhadin da kangarewa, shine wato ya niyya zai zo ya wani aikin da Allah ya haramta, bi zulmin, wato ta hanyar zalunci, Allah ya ce nuzigu, sai mun ɗanɗana masa min azabin alim, wato daga azaba wanda take mai radadi. Babu wani aikin sabo da mutum zai yi niyya bai aikata ba, a rubuta masa zunubi aka ce sai wanda ya niyya zai saba Allah a Makka, wanda ya niyya zai saba Allah a harami, ko ba kai ba za a rubuta maka zunubi. Dan Allah cewa wa man yurid fihi bi ilhadin, duk wanda ya niyya zai yi mummunan abu, zai yi zalunci a masallaci, Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba. Saboda haka duk wanda ya fita ce zai tafi Makka, zai je ya satar kuɗi, ko zai je wani abu, ko zai je wani abu, to tun bai je yayi ba ma za a rubuta masa zunubi, tun bai je yayi ba ma. Saboda haka saban Allah a ko ina ne, ba a rubuta mutum zunubi sai ya wani ma, gun in kace zaka saban Allah ma baka yi ba, lada za a rubuta maka. Da akwai hadisin da ya tabbatar da haka, cewa idan bawa ya niyyar aikata mummunan aiki sai ji tsoron Allah ya fasa, Allah zai sa cucin wannan niyyar a rubuta masa lada ɗaya. Saboda aka ce niyyatul mu'min ablagu min amalihi, niyyar mu'mini tana isa ma inda ni aikin sa ma bai ji shi ba. Haka kuma yayi niyyar kyakkyawan aiki bai yi ba, shi ma sai a ce a rubuta masa lada ɗaya. In kuma ya daure ya aikata sai a rubuta masa lada goma. Saboda haka Allah ya ce duk wanda ya niyya zai zalunci, zai ilhadi, ya kangare, yayi wani abu mummuna a wato harami, Allah ya ce nuzu zamu ɗanɗana masa min azabin alim, azaba wato mai radadi, shine zamu ɗanɗana masa wato azabar wuta.
Wa izbaghu ana li ibrahima makana al baiti an la tushrik bi shay'a wa tadhhir al baiti li qa'idina wa qa'imina wa ruk'i sujud.
Ubangiji yace wa izbaghu ana li ibrahima, tuna yayin da muka bayyana wa annabi Ibrahim makana al baiti, gurbin yin ɗakin Kaaba, wato li yabniyahu, don ya gina, wa kana qar rufi a zamanin tufana, wato an dage ɗakin Kaaba a lokacin ruwan tufana. Amma kuma annabi Ibrahim Allah sai ya masa umarni ya zo ya gina ɗakin Kaaba nan a mai da gurbin sa. Ma'ana ai araynahu aslahu, muka nuna masa asalin gurbin ɗakin Kaaba, li yubayyinahu, domin ya gina shi, wato hina askana waladuhu Isma'il wa ummuhu Hajara fi tilkal ard, a lokacin da ya kawo matarsa Hajara da ɗanta annabi Isma'il ya ajiye su a wannan guri. Mun karanta a baya kwanaki ko ina jin a karatunmu na bare ne, kissar da annabi Ibrahim alayhi salam ya ɗauko matarsa Hajara ya zo ya ajiye ta a wannan wurin. To ya ajiye ta a wannan gurin, ya kuma ajiye ɗansa annabi Isma'il a wannan gurin. To Allah kuma sai ya masa umarni, to ya zo ya tada ginin ɗakin Kaaba domin su ci gaba da yi wa Allah bauta a wannan wurin. To shine Ubangiji yake cewa wato izba wa ana li ibrahim makan al bait, tuna yayin da muka nuna wa annabi ibrahim muka bayyana masa gurbin ɗakin nan wato don ya gina, ma'ana wa an amallahu alaihim wato bi zamzam, Allah kuma ya ni'imta su da samun rijiyar ruwan zamzam a wannan gurin. Fada Allah bi imarati hadal baiti, sai annabi ibrahim ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya bashi izini wato ya raya wannan ɗaki. Fa ba sallahu lahu rihan wato hafafatun, Allah sai ya aiko masa wata iska wato guguwa mai juyawa. Fa kashafat an asasi adam, tazo ta rinka juyawa a gurin nan da ƙarfi har sai da ta tone kasar gurin nan, ta wato ya samu gurbin foundation na gina ɗakin kaban da annabi adam ya gina, wato sai da ya samu foundation din da ta iska hira ta tono masa asalin gurbin bulan farko da annabi adam ya saka wannan gurin, shine kuma sai ya dora gininsa. Saboda haka farattaba qawaidahu alaihi, daga nan ya kafa filoli wato kuma ya fara gina ɗakin kaba din. Li'anna asasu fil ardi kama qila 30 zira'an bi zira'i adam, malam yake cewa kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka ce asalin foundation din da aka yi na gina ɗakin kaba wato ɗani 30 ne a cikin ƙasa, amma ɗanin irin ɗanin annabi adam, don annabi adam an ce mutum ne wanda yake dogo, wanda yake wato yana da tsawo sosai, saboda haka gabansa kuma suna da tsawo. To ɗani zira'i 30 ne a ƙasa wanda aka binne, to amma dai iskar da ta zo ta tono masa sama dan ya ga inda daga nan in ya kafa fila kuma zai fara wato dore ginin sa. Wakila waɗan su malaman suka ce ba asallahu ta'ala sahabatun wato bi qadal baiti, Allah ne ya aiko, wasu suka ce a Allah ne ya aiko wato girgije wato gwargwadan girman ɗakin, suka wato ya taho da dungu guda hudu ya taho setin gurin. Faqamar bihi za'il baiti wa fihi rasun yatakallam ya ibrahim ibn ali, wato da girgizan ya zo, sai girgizan ya zo da wani yana magana a cikin girgizan, amma girgizan ya zo da asalin fadin gurbin ɗakin ne, yana magana ya cewa ya ibrahim wato ibn alayya duri fabana alayhi, ka gina mun wato ɗaki na a nan gun. Saboda haka sai aka nuna masa kamar wato sai girgizan ya zo masa alamar inuwa a gun inda ya shata, sai kuma ya dauki wannan. To daidai sabanin malame ne don gane da mas'alan ina za a gina. Wasu ma sun ce malaika jibrilu ne ya zo shatawa annabi ibrahim gurbin, yace ga iya gurbin inda yake. Saboda haka a tsawon sa sama dai zira'i 7 ne da zira'in annabi ibrahim, sannan a wajen ginin annabi ibrahim ya shigar da hijirin isma'il. Idan ka kalli ɗakin kaba wato ta gefen kudu da ɗakin kaba din, ta gefen arewa da ɗakin kaba akwai hijirin isma'il, wani guri inda aka ɗan kewaye wanda ko baka je ba za ka ga gagun da ake ɗawafi, amma ta ɗaya gefen za ka ga wani ɗan kewaye mai ɗan tudu kamar ƙirjin mutum, sannan da fitilu guda uku a kansa, masu ɗawafi suna kewayawa ta bayansa su kewaye ɗakin. Shi kuma yana jikin ɗakin, yana gefen da indararo yake, duk ko a hoto ka duba za ka ga yana gefen da indararo yake, yana gefen arewa ne, yana arewa ɗakin. To nan ne hijirin isma'il, wannan shi ma yana daga cikin ɗakin a lokacin ginin annabi adam alayhi salam, wato amma daga baba ruwan tufa ne ya karya ɗakin, ko kuma da aka ɗauke shi da aka dawo shi annabi ibrahim wato sai ya yanke wannan gurin, bai saka shi a cikin ɗakin ba. Saboda haka amma kuma tunda yana daga cikin ɗakin asali, in an zo tsawafi shi ya sa ake haɗawa da wannan gurin. Za a ga yanzu yawanci in an kawo gawa ne suke ajiye makara a wurin, sai su ajiye gawa a gurin wanda illiman ya tashi zai sallaci gawar a wurin. Saboda haka ya shigar da wannan wato shi haka ya gina, ya sa masa ƙofa, ya kuma tona rijiya a setin jikin ɗaki ɗin. Saboda haka bayan ya gama ginin shi ne sai Allah ya masa umarni ya yi wa mutane shela da aikin hajji, kamar yadda malam zai karanta mana aya ta gaba. Allah ya ce wa izba wa ana li ibrahim makan al baiti, tuna yayin da muka nuna wa annabi ibrahim gurbin ginin ɗakin kaba, muka ce masa Allah tushrik bi shay'an, wato kada kai shirka da ni a komi wa tahir baitiya, ka tsarkake min daki na wato daga bautar goma ka li ta'ifina ga masu zuwa su yi tawafi wal ka'imina da masu zama a ciki suna ittikafi ko kuma suna wani zaman ibada wa ruku'i sujud da kuma su ruku'u da sujada wato sune masu sallah kenan wa'azin fil nasi
bil haji ya tuka rijalahu ala kulli zamir ya tina min kulli fajjin amin
li yashhadu
manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatin an'am wa kulu minha wa ti'imul ba'isal faqir
wa at'imul ba'isal faqir
sumal yaqabu tafassahum wal yusunu surahum wal yatawafu bil baytil atim.
Ubangiji yace sai kira annabi Ibrahim yace masa wa'azin fil nas bil haji, kai wa mutane shela, wato kai shela fil nas a cikin mutane bil haji, da a zo ai aikin haji. Fanada ala jabal abi qubaisin, wato sai kira akan dutsin abu qubais da yake wato gefan gabar din dakin kaba, dutsen da manzon Allah ya hauye magana da mutanen makka a lokacin da Allah ya aiko shi. Da Allah ya ce masa wa anzir ashira takal aqrabin, gargadi yan uwanka na kusa da yake da kabilun makkan nan, ya shelanta musu addini. Abin da ya faru a yayin da shi Abu Lahab ya ce masa taballaka li hadha jama'atana, to wannan dutsen shine annabi Ibrahim ya hau kansa ya kuma shelanta wa mutane da umarnin Allah, yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna rabbakum bana baitan, lalle ubangijinku ya gina daki, wa aujaba alaikum alhajja ilayhi, ya wajabta muku ku zo ku yi aikin haji a gurin wannan dakin. Fa ajibu rabbakum, ku amsa kiran ubangijinku, waltafata biwajhi yaminan wa shimalan wa sharqan wa garban, ya juya gefan gabar yayi wannan shelan, ya juya yamma yayi wannan shelan, ya juya kudu yayi wannan shelan, ya juya arewa yayi wannan shelan. Fa ajabahu kullu man kataba lahu an yahujja min aslabi rijal wal arhami, malam yace sai da duk wanda ubangiji ya rubuta masa zai je aikin haji sai da ya amsa a cikin tsatsan mazaje da ma'aifar mata. A lokacin da annabi Ibrahim din nan yayi, daga ran nan har ya zuwa ran tashin alkiyama, duk wanda Allah ya rubuta masa zai je aikin haji, to ya amsa wannan kiran. Allah samu amsa, duk wanda Allah ya rubuta ma zai je haji ya amsa. Kowa sai da yace labbaika allahumma labbaika, kowa wannan yana cikin wannan, wannan yana cikin wannan, wannan yana gadan bayan wannan, wannan yana gadan bayan wannan, wannan yana gadan haka. Duk wanda Allah ya rubuta ma zai je aikin hajjin nan sai da ya amsa. Allah ya ce in kai wannan shelan ya tuka rijalan, mutane za su zo maka a kafa, wanzu zai yi aikin hajjin a kafa, shekara nawa aka dauka ana zuwa hajji a kafa. Allah ya ce wa ala kulli damirin, wasu kuma za su zo maka akan abin hawa da yake da danfararren ciki, abin hawan da cikin sa bayya ta ba kasa shine damir, wanda yake danfararren ciki dadin, sai aka fasara shi da raƙuma da dokuna da jakuna ana hawa aje. Da wannan zamanin yazo kuma sai aka fasara shi hadda jirgin sama, hadda jirgin kasa, hadda motoci, hadda jiragen ruwa, duk shine zamir. Abinda wato ba tafiya ta yake irin ta maciji yake jan kasa ba, abinda yake danfare yake tafiya ko akan kafarsa, akan tayoyi ko kuma akan kafafunsa. Allah ya ce ya atina min kulli fajjin amiqin, za su zo daga dukkan kuyabun duniya, amiqin mai nisa mai zurfi. Yanzu duk duniyar nan babu daga dungun da ba a zuwa aikin haji, babu daga dungun da ba a zuwa, babu yanzu wata ƙasa da babu musulmi a cikinta a duniya, sai dai a ce musulmin yan kadan ne, sai dai a ce musulmin yan kadan ne, amma babu inda musulunci yanzu haskensa bai je ba a duniya. Sai dai ka samu wata ƙasar gaba ɗaya musulmin ba su wuce mutum goma ba, amma dai akwai, saboda haka suna zuwa. Kaga Allah ya sa annabi Ibrahim ya yi shela, kuma Allah ya sa an amsa masa shelarsa, don Allah ya ce wa ya ka shelanta wa'azin fil nasi bil haji, kai shela cikin mutane da zuwa aikin haji take kuma Allah sai ba da amsa yace in kayin yace ya tuka rijalan mutane za zuwa kafa wa ala kulli damirin wa za zuwa kan abin hawa Allah yace ya tina min kulli fajin amikin za zo daga dukkan nisan duniya Allah yace ya tina min kulli fajin amikin za su zo daga hanyoyi masu nisan gaske liyashhadu manafi alahum domin su halarci ko su shaida abin da zai musu amfani wato a gidan duniya in tun a gidan duniya ne za su zo su yi kasuwanci ya halatta na ka je aikin haji ka tafi da kayan kasuwanci wannan ya halatta Allah ya ce liyashhadu manafi alahum to da haka in ka san ba za a kwace maka goranka ba ya kamata ka sai dan goranka ka tafi da shi in za a kwace kuma karka yi asara sai ka sai wani abu wani maganin gargajiya zai daka ka tafi da shi wani zai tafi da goro wani zai tafi da yaji wani zai tafi da abubuwa da yawa in ka je za ka waru wani ka sayar ka bar wani ka yi amfani da shi Allah ya ce liyashhadu manafi alahum ba kai laifi ba dan ka samu amfani in kuma na lahira ne shikenan wannan dama an san aljanna ne dan manzon Allah ya ce wanda yayi aikin haji bai yi wani laifi da zai walwale masa hajjin ba yace zai dawo garinsu ka yawmi waladat ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bai shi da laifi ko daya duk Allah ya wanke masa laifinsa amma dai laifin da yake tsakaninsa da Ubangiji in akwai zaluntar wani zai dawo da laifin nan kan kansa Allah bai ya yafi haƙin wani amma duk laifin da yake tsakaninsa da Ubangijinsa to Allah zai yafe shi in dai mutum ya je aikin haji in dai aikin haji in dai a hajjinsa nan bai yi abubuwa da aka hana ba ya tsaya iya kokarinsa ya kiyaye aikinsa yadda ake so to ko zai dawo garinsu kamar da mahaifiyarsa duk zanubinsa ya wanke shi a can shine Ubangiji ya ce ya sharu manafi alahum domin zai samu amfani wato zai halarci abinda zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa wa yazkuru suma laifi ayyami ma'lumatin kuma zai ta ambaton Allah a ranaku sanannu wayenene da ranaku sanannu aka ce goma ga watan zulhijja duk da yake akwai sabanin malame aka ce goma ga watan zulhijja shine ranar sallah zai yi kabarbarin nan na ranar sallah kabarbarin da mu da bamu je makkan ba ma an sunnanta mana mu yi shine fadin mutum ya rika yawan maimaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd zai ambaci Allah wato a ranaku sanannu su ne ranar 10 ga wata 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata zai fara daga ranar 10 ga wata amma dai zai yi kwana 3 idan baka je aikin haji ba za ka fara wasu suka ce daga asubahin ranar idi zuwa asubahin rana ta 4 zuwa ishar rana ta 4 zuwa isha'in da washegari za a shiga rana ta 4 isha'i rana ta 3 kenan waɗansu malaman ko suka ce za ka fara da azahar bayan an saukowa idi ne daga azahar ɗaya ranar idin sallalayya zuwa asubahin rana ta 4 shine ka samu salloli guda 15 shine tsawon wato kabarbarin da za ka yi kwana 3 waɗansu suka ce daga washegari ne rana kunyanya ne saboda haka 11 ga wata ne 12 ga wata 13 ga wata wayannan su ne to akwai bambanci tsakanin ayyamin ma'adudatin da ayyamin ma'lumatin ayyamin ma'lumat shine dai wato ake dauka daga washegarin yanka wannan dai shine abin da jamhurin malamai suka yi musamman ma malaman mazhabin mu na malikiya sun tafi daga ran 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata amma ayyamin ma'adudatin kuma ya fara daga 10 ga wata 11 ga wata 12 ga wata 12 ga wata wannan ayyamin ma'lumatin shi yana da alaka da yanka yankan da zaka yi na hadaya wato ko kuma na layya da zaka yi in baka je makka ba amma wancan kuma yana da alaka da zaman mina zaman da zaka yi na kwanakin mina wato bayan ka dawo a Muzdalifa kun gane ko akwai zama da ake na kwana 2 ko kwana 3 Allah yace faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akkara fala isma alayhi liman ittaqa, wanda ya kwana biyu a Mina ya koma Makka bai yi laifi ba, wanda ya zauna hajji ya kwana uku a Mina sannan ya koma Makka shi ma bai laifi ba, amma duk da mai kwana biyu da mai kwana uku Allah yace liman ittaqa sun yi dan Allah ne. Saboda haka wannan ayyami ma'lumatin ana maganan kwanaki ne da suke da alaka da yanka. Shi yasa masabar malikiya suka ce sai bayan kayan kalayya. In kayan kalayya kuka ga sai ka sako a idi yake yan kalayya. Bayan kalayya kafin idi. Bayan kalayya kafin idi sai an sako a idi. Saboda haka suka fara kawar barin daga sallan azhar din ranar idi. Suka kare asubahin rana ta hudu. Kaga sun samu saloli guda 15 kenan na farilla wanda ake kawar barin da zaran an idan da sallan farilla. Ko shine Ubangiji yake cewa wato yace wa yaskurusu mallahi fi ayyamin ma'lumatin, za su yi ta ambatan Allah a cikin kwanaki sanannu, su ne kwanakin yanyane da ake cewa ayyamu tashariki. In an yanka layya washagari za a yi yanyanan naman, da yake an yanka layya galibi naman soke ta ake ran nan, abin da za a ci shi ne kayan ciki ya ishi mutanen gida, jannama kuma sai washagari. Ai haka ake ko anan ma ko jannama sai washagari. Saboda haka washagari sai a yi yanka, inda wanda za a ba sadaka shi ne a yi soye. To ran nan ma dai an yi soye, mutane kanshin nama duk ya ishe su, dan kadan za a taba. Ran nan ma yawanci mata sai ga sai kunu suke ma, saboda naman ya hau kansu. Ba za a fara cin naman ba sai washagari, kwana labi zuwa kwana uku. Idan kenan da yake samuwa ko? Takira dai. Ubangiji ya ce ku ambaci Allah ala ma razaqahum min bahimatil anami, saboda arzutawan da Allah ya yi mutane daga dabbobin ni'ima, waɗannan mutane suka yin kalayya. Ala ma razaqahum, bisa abinda Allah ya arzuta mutane, min bahimatil anami, daga dabbobin ni'ima, raƙuma da kuka yanka, ko shanu ko tumaki da awaki wanda kuka yanka a ranar idi. Idan kuma wanda yake Mina ne, to ya yanka a matsayin wato hadaya. Allah ya ce fakulu minha, ku ci daga wannan dabbobin da kuka yanka din. Wato idan kenan mai layya ne ko kuma mai hadayar mustahabbi, don idan kai aikin haji ifradi to mustahabbi ne kai yanka, in kai yanka zaka ci. Amma a mazhaban Shafi'iyya, wanda shi mai jalalai ne akan ta yake fatawun sa duna Shafi'iyya ne, su a gurin su idan kai aikin haji tamattu'i ba zaka ci naman ba, amma malikiya suka ce za su ci, zaka ci. Allah ya ce, yake cewa faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadayi, ko wanda duk yayi tamattu'i, yayi aikin haji tamattu'i, shine ka dauko umara a cikin watannin haji. In ka zo kai umaraka, sannan kuma ranar 8 ga watan Zulhijja, sai ka fita Mina tare da niyan aikin haji, to in ka gama wannan zaka yi yanka. Yankan ka wajibi ne, har ma Allah ya ce ga wanda bai samu damar yin yanka ba, ya ce wa man lam yajid fa siyamu salasata ayyamin fil haji wa sab'atun idza rajatun tilka asharatun kamila, za ka yi azumin kwana uku, a can ka dawo garin ku kai azumin kwana bakwai, sai kai azumin kwana goma shine cucin hadaya da baka samu dama ka yanka ba, wanda za ga yanzu tikarun mu suna wayo saboda san kudi, sai mutun ya kiyankawa sai ya azumi. Allah ku ya ce wa man lam yajid, sai wanda bai samu hadayar ba, ka kulle kudi dan kai sayayya, kace za ka yi azumi to ba karba azumin ba. Saboda haka to mai aikin haji tamattu'i kenan. Haka na mai aikin haji kirani, shi ma dai yayi umarar aya cikin watannin hajjin, to shi ma dole sai zai yanka. Wanda ba a dora masa yanka ba, in yayi fi sabilillah zai samu lada, shine mai aikin haji ifradi, wanda da ya dau niyyar sa daga miqati, dama niyyar sa aikin haji ne kadai, sai ya gama hajjin sa, an gama zaman Mina an dawo, kuma ya je ya dauko aikin umara, bayan ya yi tahalluli ya sauke hajjin, sai ya je ya dauko aikin umara, sai kuma ya zo ya umarar sa. To shi wannan ya yanka dabbar mustahabbi ne. To sai malam ya ce in mustahabbi ne zai ci, amma malikiya suka ce ai Allah ce fa kulu minha, ku ci daga wannan dabbar, wa imul ba'is al faqiri, wato kuma ci yadda mai talauci wanda yake tsananin bukata, ku ci ku ba da shi sadaka. Allah yake cewa sumal yaqdu tafasahum, kada idan mutane so gama aikin hajjin suka yanka, sai kuma su aski, ai aski, ka aski gashin kanka, ka yanke farcen ka, ka aske gashin marar ka, ka cire gashin hamatar ka, wannan shine tafasu. Datti Allah ya ce sai ku gusar da dattin da yake jikin ku, wato waliyufu nuzurahum, in kuma kun yi bakance sai ku cika bakancan ku. Kace kai bakance in kaje zaka yanka dabba dan Allah ka ciyar da muskinai, ko saboda wata ni'ima da Allah baka, kana zaune lafiya kace in Ubangiji irin da Allah ya sa wani ya biya mu Makka, ko Allah ya hore mu na samu kuɗi na je Makka, to nayi alkawari sai na yanka raƙumi, ko sai na yanka bijimi, ko sai na yanka rago ko tunkiya, na bar sadaka don Allah. Amma Allah yake cewa annazaru lati bi khairi, shi ba kance bai cika zuwa da alheri ba, mutum ne zai dora wa kansa, Allah bai dora masa ba. Da yanzu baka ce kai alƙawarin nan ba, in kaje kai shikenan, in baka yi ba shikenan. Amma yanzu cewa kai alƙawari jirin da Allah kuma ya hore maka je Makka, to wannan kuma ya zama alƙawari akan ka, sai ka yanka ka bayar. Shi yasa aka hana mutum ya daina yin alwashi, ya daina dora wa kansa wani aiki a dalilin wani abu da yake so. Ko kace kana neman aure ka samu mata, ko in Allah baka aikin gwamnati, ko dai ran da kaci chairman na local government, ko dai ran da kai mi ka dora wani abu akan ka, akan wata ni'ima da kake roko, in Allah ya baka za ka yi wannan abu. Allah in ya ga dama in ya rubuta maka samu sai ka samu, to wannan kuma ya riga zama bashi akan ka sai ka yi shi. Shine Allah ya ce walufu nuzurahum, duk mutanen da suka yi bakance za su yi hadaya ko za su yi layya, to su cika hadayarsu. Sannan aka dawo Allah ya ce waliyatawahu bil baitil atiki, kuma mutane in suka dawo daga Makka su zo su yi tawafi a dakin, a tsofan daki shine baitil atik, domin dakin Allah shine dakin da yake da dadan daki, shi eh ne, wato shine farkon dakin da aka gina a bayan kasa. Shi yasa Allah ya ce alladhi yake cewa menene awwalu baitin wudi'a lin-nasi, ko lallazi bi bakkata, shine farkon daki da aka gina a bayan kasa dakin kawa. Shi yasa Allah ya kira shi baitul atik, wato dadan daki ko kuma tsofan daki. Saboda haka idan alhaji yayi aikin haji ifradi, to hadayarsa mustahabbi ne, ba dole yanka ba. To amma in yanka maza mashabiya suka ce zai iya ci, amma kuma idan hadaya ce haka ta wajibi, to ba zai ci a ciki ba. Amma su malikiya suka ce in ka ga bai ci ba, sai dai in dabbar zai yanka ta a matsayin laifin da yi ne. Akwai nazarul masakin, akwai kuma dabbar da mutum zai yanka a dalilin yayi wani laifi. To in yayi wani laifin irin wannan dabbar ba a ci, tunda dabba ne wanda aka yanka wato a dalilin wato laifi. Saboda haka ana kiransa jaza'u sayd. Misali sai aka ce mutum kada ya farauta, in ka dau harami akwai abin da ake cewa wato mahzuratul ihrami, wasu doka ce da takunkumi aka nada ma ba za ka yi ba in ka dauki harami. Jazaran ka cire rigarka, ka cire wandanka, ka daure gyautan nan, ka yafi mai yafin nan, to yanzu akwai ababen da aka hana ka ba za ka aikata su ba. Cikinsu akwai farauta, aka hana ka farauta, sai kai farauta. To yanzu in kai ka kashe dabba mai rai, to yanzu dole sai ka nemi dabba mai rai ka bada ita a cucinta. Abu ɗaya ne mai rai da malamai suka bada rangwamansa, wato suka ce kamar misalin kuɗin cizo irin su kwarkwata, in ka kashe suka ce sai ka nemi dibino ka ba sadaka, shi da kafararsa. Amma idan ka kashe dabba mai rai da take tafiya da kafafunta, to dole ne za a yanka maka wata dabba mai kafafu wadda zaka bayar. Saboda haka in misalin ka kashe barewa, sai a zo a duba a cikin dabbobinmu na gida, sai a ce to ka sayo taure ko akuya ka bayar. In ka kashe jimina, a ce ka je ka sayo raƙumi ka bayar. In ka kashe gwambaza, a ce ka je ka sayo bijimi ka bayar. To haka dai sai a duba a ga menene wanda ya kama da wannan dabbar a halitta, ko kuma wanda ya daraja ta a kuɗi, sai a ce ka sayo ka bayar. To irin wannan in ka sayo ka je ka yanka a haramin, to ba za ka ci naman ba, tunda bashi ne. Yau shi ake cewa nusukil aza, abinda ka yanka saboda laifi da ka yi. Ko aka hana ka aski, ka je ka yi aski. Ko aka hana ka yanka farce, ka je ka yanke farce. To duk irin wannan laifuffuka ne wanda idan ka daga ka daura harami, to ka shiga takunkumi. Shi yasa ma aka kira shi da harami, saboda kana cikin wani haramci, ba za ka aikata abubuwa da yawa ba. Amma lokacin da ka gama ka zo kai tsewar arfa da haramin ka, ka tafi Muzdalifa ka kwana, ka dawo da safe ka jefi shedan jifan safe, ka jefi Jamaratul Aqaba da safe, aka ce ran sallah kenan, ran goma ga wata, in ka zo sai kai aski. Shi yasa Allah ce wal yaqdu tafasahu, sai kai aski. Sannan kuma in kai aski to yanzu suka ce ka samu tahallul asgar, karamin halacci, zaka iya sa kayanka na gida, zaka iya shafa turare, sai ka tafi kuma ka je kai tawaful ifada, kai sa'i, nan kuma ka samu tahallul akbar, ka samu cikakken yanci. In kana tare da matarka ma zaka iya zama aure da ita a Makka. Amma kafin kai wannan tawaful ifada da sa'i, an dai baka wancan karamin yancin, zaka iya cire kayanka, ka sa kayanka na gida, ka shafa turare, ka sa hula, ka sa takalmi, sa wuciki. Wannan karamin yanci ne. Wannan ma waɗansu malaman suka ce in baka bar me na bahala na ta fadi, to dole zaka sake cire kayanka mai da harami. Amma masaban malikiya suka ce in an cire ba a mayarwa, ko da zaka zauna a Mina ka karasa kwana biyu ko kwana uku na yin wannan jefa-jefan ne, ran da duka koma Makka sai ka je kai tawaful ifadanka, kai sa'inka, shikenan kuma sai ka zauna ka ci gabar zuwa masallaci, sannan an gama aikin hajji. Shine Ubangiji yake cewa wato ko yake cewa wa tahir bi ina muke fakulu minha wa atimul ba'is alfaqir, ku ci daga wannan dabba, ku ci yadda albaqis alfaqir, wato mai karamin karfi wanda yake wato mai kunci, ku ci yadda shi. Summa liqadu tafasahum, sanan ku aski dattin da yake jikinku, walufu nuzurahum, su cika bakancan su, waliyatahu bil baitil atiqi, kuma su tawafin wato da dadan daki, shine wato dakin Allah kenan. Zalika
zalik man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillal lakum an'amu illa ma yutla alaykum fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawlan zur.
Ubangiji yace zalika, wato wannan lamarin da muka ambata muku na daga wato ginin ɗakin Annabi Ibrahim da yayi shela wa mutane su yi aikin hajji, da abubuwan da muka yi muku bayanin sa dangane da aikin hajjin, har zuwa aski, har zuwa tawafi, wato har zuwa cika bakance da yanka dabba, Allah yace wato al'amari ne wanda Ubangiji ya shar'anta shi. Wa may yu'azzim hurumatullahi, duk wanda ya girmama alhurmar Allah shine wato ya kauce ma keta alfurmar da Allah ya hana shi, ya kauce ma fadawa cikin abin da Allah ya ce kada ya shiga. Ubangiji ya ce fa huwa khairul ko me ya ne kika haka ne, wa may yu'azzim hurumatullahi, duk wanda ya girmama alfurmar Allah bai keta alfurmar ba, wato yayi abin da ya dace, fa huwa khairul lahu inda rabbihi, to wannan shi yafi masa alkhairi a wajen Ubangijinsa. Wato Allah ya ce wa uhillal lakum al'am, mun halatta muku dabbobin ni'ima za ku ci amma bayan kun yanka, mun halatta muku dabbobin ni'ima za ku ci amma bayan kun yanka su, wanda yanka ake musu a yanka, wanda kuma soke su ake kamar raƙuma a soke su. Allah ya ce illa ma yutla alaikum, abinda ba za ku ci ba sai abinda muka karanta muku karatun su a cikin suratul Maida, fadin Ubangiji hurimat alaikum maitatu wa al-imran yakum maida maitatu wa damu wa lahmul khindir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah, sai yace wal munkaratu kaga wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitu, to wannan shine Ubangiji ya haramta, shine illa ma yutla alaikum, sai abinda aka karanta muku alqur'ani wato cewa kar ku ci, wannan kan ba za ku ci ba. Allah ya ce fattanibur rijsa min al-awthani, kuni sanci datti daga gumaka, wa tanibu qawla zuri, wato ku nisanci maganan ƙarya, maganan zuri shine shirka da Allah, jingina wa Allah da wannan shirka ne da Allah. Kuna fa'alillahi
ghayra mushrikin bi wa man yushrik billahi faka annama karra min as-sama'i wa taqaddahu hudayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih.
Ubangiji yake cewa kuna fa'alillahi, wato kuna masu wato kaucewa ga barin addinin shirka zuwa ga addinin musulunci, shine kuna miƙuwa wato zuwa ga addinin musulunci, kuna kaucewa wato addinin da ya wallanci musulunci. Ghayra mushrikin bihi, wato kuna masu kaucewa da yin shirka da Allah. Wa man yushrik billahi, lalle duk wanda ya shirka da Allah, fa ka'annama karra minas sama'i, kai ka ce ya sulmiyo ne daga sama, kafin ya iso kasa fatakatafu tayru sai tsuntsu kuma wani mai karfi ya fauce shi wato ya tarwatsa shi wato a cikin iska. Shirka da Allah babban laifi ne. Allah ya ce wanda ya shirka da Allah wato kai ka ce mutumin da ya sulmiyo ne daga sama ta bakwai kafin ya iso kasa wani babban tsuntsu ya zo ya fauce shi ya kacakaca da namansa wato bai iso kasa ba. Autahawi bihir rihu ko iska ta ɗauke shi fi makanin sahiƙin wato a wani guri wanda yake manisanci mana wato wannan mutumi ba za a yi tsammanin zai rayu ba shi kansa ba zai tsammanin wato zai kubuta ba to haka mutumin da ya fada cikin shirka wato haka yake wato rayuwarsa da mutuwarsa wato babu tsammanin fadawa alheri a cikinta zalika
نعم ومن يؤذن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
أنا شيء دوكي عنك لنا سوى ومن يؤذن حرمات الله نعمكم شعائر الله وانا نسي دوكي عنك لنا وبنجي جيسي ذلك وانا دي أبن دميكي أمبا تاموكو شيني ومن يؤذن شعائر الله دك متمن دي جيرما ما واتو علامة الدين الله يجيرما ما wato sha'ira na musulunci duk wani abin da yake da alaka da addini girmama shi ake duk abin da yake da alaka da addini girmama shi ake dauki yanzu sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ko mutum abokinka ne ko abokinka ne in dai ya ci lakabin sunan Muhammadu bai kamata ka kama wannan sunan ka dora masa ashar ba ko abokinka ne ya kamata wannan sunan ya zama musulmi zai iya yi masa alkunya a wannan sunan saboda me saboda sha'iran addini ne kuma koda misalin yanzu a jikin takarda ne jarida ta labarai ne kurin labaran duniya a jikin jarida aka jefa da ita amma labaran a rubuta ta da larabci ne ai ya kamata musulmi in yazo zai taka ya ji kiyamata ko kuma yadda zaka yagi jaridar boko ka share da ti da ita sai kaga jarida da aka rubuta larabci ko ka san abin da aka rubuta ko labaran Amerika aka rubuta maka a jiki ai ya kamata kalmar larabcin ya zama ka ji ta a ranka cewa tana da wani kima domin yaran alkur'ani mai tsarki ne yaran annabi sallallahu alaihi wasallam yaran yan aljanna ne to wannan shine sha'ir na addini ko kaga wani takarda da hoton masallaci ka taka ta ka wuce ya kamata ka ji a ranka ba dadi mun gane ko yawa wani malami yake bayanin dangane da wannan ayan yace shi ko sallah yace in aka zo sallah in aka shimfida ta yace bayya iya taka kan dakin kaban nan bayya iya takawa saboda yana jin yana kallon wannan dakin yana da kima yana da nauyi a gurin sa to duk abu na addini mai girmama shi Allah yace akwai alama wannan mutumin yana da zuciya mai tsoron Allah duk mutumin da yake girmama wani abu na addini in dai abin ya shafi addini yana girmama shi a jikin dan adam ne ko kuma a jikin takarda ne ko a littafi ne ko a magana ne in dai abin yana da sha'ira na addini to shi wani mutumin wato ya kamata a ce musulmi ya girmama shi shine Allah ya ce wa mayu azim sha'ira lillahi duk mutumin da yake girmama alamomin addini fa innaha min taqwal qulub wannan lalle yana daga alamar zuciya mai tsoron Allah wannan mutumin wato ana kyauta masa zato yana da zuciya wadda take mai tsoron Allah yana da takawa an ce an ambace shi daga wato sha'air jam'i ne na sha'ira ma'ana wato ana iya gane alamar addini ta tare da wannan abu Allah yake cewa lakum fiha manafi'u
ila ajalin musammi thumma mahilluha ila albayti al'atiq
Allah ya ce lakum fiha manafi wayanan dabbobi ya komo kan maganar dabbobin yanzu wayanan dabbobi an ce Allah ya ce wa mayu azim sha'irar lahi wanda ya girmama alamomin addinin Allah aka ce sha'ir din har yanzu na daga cikin sha'ir na addini akwai dabbobi da ake kora su wanda za a yanka su wato a Makka za a yanka su a Makka ko a Mina to idan dabbobi na hadaya ne ana musu alama a jikin tozan to wanzu wannan tozan shi ma ana kiransa sha'ir sha'ira sai a tsaga tozan to duk inda kaga wannan dabbar da wannan to sai ka kora ta inda za a je a hadaya da ita an san wannan dabba ta hadaya ce to wannan shi ma yana daga cikin girmama shayar na addini sannan har yanzu waɗansu dabbobin ba a tsaga tozan sai a rataya musu igiyar lufa sai a ɗauki igiyar kaba sai a ɗaura musu a wuyansu wasu kuma sai a yi lufa da ciyawa sai a rataya musu a wuyansu wasu a ɗaura musu wani abu da ya ko takalmi wanda da an gani da an san wannan dabbar dabba ce wanda aka kora ta domin aikin addini to sai irin wannan duk sai in ka ganta to ana so ka bada gudumawa bada gudumawan nan na cewa wannan fa dabbar fa za a yanka ta ne Amina bari mu kora ta yana daga cikin girmama sha'air na addini shi yasa Ubangiji ya jona maganan dabbar da maganan wa mayu azum sha'ira latina ana maganan hidimar yanka ne Amina to sai aka ce wanda ya girmama wannan dabbar ya kora ta inda ya dace bai cutar da ita ba to yana daga cikin alamar girmama addini sannan kuma sai Allah da yake dadin idan an koro dabbobin ba sahawa sai Allah yake cewa a'a wato lakum fiha dif'un wa manafi'u lakum fiha manafi'u za ku yi amfani da su za ku yi hawa inda hawan ba zai cutar da dabbar ba saboda ka dabbar da za a je a layya da ita ko kuma dabbar da za a je a yanka ta hadaya Amina to idan mai yin hadari yana da bukata zai iya hawa dabbar zai iya dora mata kaya shi ma da ba mai nauyi ba shine malai ce karukubiha wal hamlu alaiha za a iya hawa za a iya kuma dora mata kaya amma ma la yadurha irin abin da ba zai cutar da ita ba Allah ya ce za ku yi amfani da ita ila ajalin musamma zuwa ga lokacin da za a je a yanka suma mahilluha ilal baitil atiq sannan kuma sai a kora su makka wato ko Mina inda ake yankan yanzu majazara din tana Mina Amina ake yankan to amma in ka yanka a makka ma layyarka ta yi amma in dai baka yanka a hillu ba to kuma wannan duk abin da ka yanka bai yi ba sai ka sake yankawa shine Allah ya ce suma mahilluha ilal baitil atiq sannan inda za a je a yanka wato za a je a hada su a baitul atiq shine wato a makka walikulli ummatin
walikulli
ummatin ja'alna
mansakan walikulli ummatin ja'alna mansakan da yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatin lan'am fa ilahukum ilahun wahid
na'am
falahu aslim wa bashiril muqbitin
ubangiji yake cewa na'am Ubangiji yake cewa wato ku kora su zuwa Baitul Atiqi Allah ya ce wali kulli ummatin naga kowace jama'a mu'mina waɗanda suka rigaye ku ja'alna masakan mun sanya musu ibadar su da za su yi ta hanyar wato yanka wato mun sanya musu masakan abin da za su yanka su yi ibada da shi ko kuma gurin da za su na yankawa Allah ya ce mun yi musu haka ne liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami dan su tuna Allah bisa ni'imar da Allah ya musu wato wajen amfani da dabbobi na ni'ima Allah ya ce fa ilahukum ilahun wahidun Allahnku Allah ɗaya ne shine Allahn waɗancan din da suka wuce kuma kuma shine Allahnku falahu aslimu ku miƙa wuya zuwa gare shi ma'ana ku musulunta ku jawo zuwa gare shi wa bashiril mukbitin kuma lalle ku yi albishir wato amasiwa Allah da'a sune muti'ina sune wanda Allah ya ce allazina idza zukirallahu
allazina idza zukirallahu wajadal qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun
Allah ya ce sune almuqbitina nan masu yi wa Allah da'a sune allazina idza zukirallahu in an ambaci Allah a wurin su wajadal qulubuhum zukatan suka daurawa sukan ji tsoron Allah su ji girman Allah Allah ce wa sabirina ala ma asabahum su ne suke da hakuri in Allah ya jarrabe su da yunwa ko da talauci ko da jinya ko da wani bace rai in Allah ya jarrabe su da jarrabawa wal muqimi salati su ne suke tsira sallah akan lokaci wa mimma razaqnahum yunfiqun su ne kuma suke bada zakka suke bada sadaka suke bada taimako suna ci da dukiyar su cikin abin da muka arzuta su waɗannan wato su ne Allah ya ce ai musu albishir su ne wato masu yi wa Allah da'a ma saboda lokaci za mu tsaya nan abin da muka karanta daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana ta mun tashi wal burna jana hanu na'am la sanar da mu na'am na'am To wannan zai zama da sauki ai. Ina ganin ai yanzu abin da aka saya na naman ai bai wuce ladan wahala su aka ba su ba. Domin yanzu alhaji aka ce sai ka nemo inda zaka samu kayan girki. Ka debo naman ka zo ka soya aiki ne. Amma nan ku da ka saya ci zaka yi. Ya ina ga babu lafiya wannan. Soyawa suke su sayar. Ai ba dange suke sayarwa ba. Ya halatta mana ya sayar ai kyauta aka baka in an baka kyautar abu ya halatta ka sayar ebo wan sata ne yawa yawa kai ya halatta yawa ai ya halatta ai yanzu mana can yana nan a banza alhaji can yana nan a jibge in baka diba ma a wani za ka yi dama yadda suke yan sun tara naman sukan gyara su packaging ɗinsa su raba ƙasashe masu ƙananan ƙarfi ko yawa to kai kuma sai ka je ka ɗauki hayar mota ka je ka labto ka zo ka gyara ka soya ko kuma ka zo ka da ka ɗebo ma ka zo ka sayar a wanda suko an san karba soyawa za su yi wannan ya halatta ba wani abu fa insha Allah mene ballota masu zuwa zai ce su itace su kawo shi cikin gari su sayar a Saudiya
a nan misali da yan share-share dole na kan a can korar mutane su sai su su masu sayar da wanda zai je da ko nama shi ma a can zai sai
abinda za su
wahalar da ya yi ya boye kawo ta halatta masa sayarwa su ma kamar da wanda wahalar wadannan suka je suka kawo da
amma yanzu abinda tukuna kan ai yanzu ka zo da wani abu kuma kake yi a cikin gonar mutane ka zo da wani abu kuma
share-share ba
to
na
ke shikenan wancan da ya halatta wannan kuma sai an yi bayani na'am in yana cikin harami ba na'am in dai bai taimaka ba kowane irin nau'in taimako bai ce nan gadar ta yi kubita ko kuma nan ta buya ko kuma da gadar ta saboda gudu shi ya tare musu zuwa kubita suka je suka bige in dai bai bada gudumawa ba zai ci in dai bai bada amma in ya bada gudumawa kowace iri ne ko cewa ya nanafa na kafa ta wuce ko kuma ta gaban mulaka ta yi nan sai suka bugo to ya iya shadi ba zai ci ba amma in bai bada gudumawa ba in aka farauto ya zo samu sun gasa suna ce wannan fa ana mun farauta muka farauto kai ko kana harami to Allah bai hana ya ci ba in suka bai kyauta zai ci zai ci abinsa amma shi ya farauta ko ya taimaka a farauta shi aka hana shi Allahu ala mun ji ina ga da ɗaya ko biyu ne za mu dubi dai ɗaya ko biyu wanda dai za mu iya insha Allah wanda yake cewa assalamu alaikum malam ina son a taimaka a fahimtar da ni ga misali limami ne yakance idan za a shiga sallah to maimakon ya ce bismillah a tada ikama sai ya ce to malam a cikin waɗannan kalmomi guda biyu wanne ne ya fi dacewa a kaga aka ce kan faɗi wanda ya fi dacewa ka sani ba za ka hada to da bismillah ba ai ko a ce bismillah ka adama shi ya fi ai zancen to kan ai wani abu ne yake wakiltar wani abu a rika cewa bismillah din ai ya fi daɗi bismillah ai kaga da sunan Allah ne ko yana neman ƙarin bayani a mafarki wannan kai dai ba mallan tijani ne ban iya fasara mafarki ba yace malam Uzairu wanda Yahudawa suke rukansa a matsayin Ubangiji shin annabi ne ko kuma kawai bawan Allah ne an kai mana wannan tambayar jiya mun fasara ta a karatunmu na dare wanda haka in mai ita wato ba wasa kwakwalwa yake so ba, inda idan ya ji amsa ne mun fasara jiya, in kuma wasa kwakwalwa ne wannan kwada wato. A'udhu billahi. Yace malam, akwai malamin da yace tsarin mulkin Najeriya wato constitution ya fi alkur'ani. Wannan malamin ya kamata a bai sallah, ana ya kamata a ja hankalinsa. Lallai ko in dai ba sare bayanin nasa aka yi ba, aka yada ba, lokacin ana irin wannan a social media sai a datsi wani bayani saboda a kawo rudani da tada hankalin mutane. In dai cikakken bayani yayi kuma ya nuna constitution ya fi alkur'ani, in dai an ji magana tun daga farko har ƙarshe, to bai kyauta ba, yana bukatan a ja hankalinsa. Amma kuma in datsan bayanin aka yi kurin dan a kawo rudani a ja masa zagi, to wannan kuma wanda yayi wannan kuma laifin yana kansa. Kuma ban yi tsammanin in dai malami ne zai fito ya ce constitution ya fi alkur'ani kuma a kira shi malami, ban yi tsammani ba. Wannan ya ce malam ni matafiye ne, ina kan hanyata ta zuwa guru, kuma wallahi guziri na ya kare min akan hanya, dan Allah a taimaka min fi sabilillah. Zan tashi na tsaye. To dama mun yi magana kuma mutanen da aka musu gobara za a taimaka musu suma, kuma mutane sun fara kawowa taimako. Muna ƙara tunawa ƴan uwanmu da Allah jarabe su da gobara wanda muka yi bayani jiya, su ma za a nema musu taimako. Su wayannan mutanen su tashi su biyu su tsaya, wanda yake da niyya sai ya basu. Sannan kuma mun ce taimakon da za a kai ƙauye gobe na mutanen da aka jarabe su da wannan gobara, a kawo ofishin liman a samu ladananmu sai a danka musu. Wayannan su ne matafiyan ku ba, ka tsaya a nan ma, ka tsaya a nan ma, kai ga ɗaya nan ɗaya fa. Yana yana a to ya koya ban gan shi ba. Ok, wancan miskini ne ko? O shi azare zai je, wannan kuma guru zai je? To jama'a sai a taimaka musu fi sabilillah. Yan uwa ne suke neman agaji, guzurin su ya yanke, za su karasa gurin da suke bukatar zuwa. Shi da gobara a gidansa yana roƙon addu'a Allah madaukakin sarki ya mayar masa da alkhairi. Shi ma an ce gidan ba iya fitar da komai ba, to Allah ya mayar masa da alkhairi. Allah ya mayar masa da alkhairi. To wallahi ta'ala alam. Ka amsa tambayar labarin yake cewa ko yayi mafarki ne ya ce ya sha koshi da yake rubutun da ya dole sai an samu kwararru za su gano. Yayi mafarki ne yana azumi yana bacci da rana, sai ya mafarki ya ci ya sha ya koshi har yayi gatsa. To me matsayin azumin sa? Allah ne ya ciyar da kai a mafarkin ka, ya shayar da kai, ba abin da ya samu azumin ka, ka ci gaba da azumin ka. Yawwa, ba abin da ya shafa azumin ka. Allah ya sa in ka tashi kuma zaka ji wannan koshin. Mutumin da ya je aikin haji da ake cewa wai al-hujjaju duyufur rahman, al-hazai bakin Allah, da ya je hajji yana jin yunwa sai ya zo kwanta a cikin ɗakin kaga ya ce Allah ga bakonka yana jin yunwa, sai bacci ya ɗauke shi, sai ya mafarki a cikin bacci an kawo masa gurasa ya ciye koshi da ya farka kuma sai ga guntuwa a hannunsa. To kai ma addu'a da zai mai maka Allah ya sa ka cika koshi kuma maka tayi kai azuminka da ƙarfin jikinka, amma ba abin da ya samu azuminka insha Allah. Wannan kuma yake ce malam shi mutum sai ya kai shekara nawa ne wato shari'a take hawa kansa, ma'ana ake bude masa littafi a fara rubuta masa lada da arhaki. To babu wasu shekaru kayyadaddu, malamai sun yi sabani. Imam Shafi'i yace shekara 17, Imam Malik yace shekara 18. So da haka, amma dai abinda su malaman suka ce kurin duk sanda mutum ya ga yayi mafarki ya fitar da mani, to wannan lokacin bude masa littafi kuma yayi nan kuma sai ya kintsa, sai kama ibada kuma ba ji ba gani. Yanzu an bude masa littafi, za a rubuta masa aikin sa na alheri, in yayi aikin sa na sako ma za a rubuta masa. Yawwa, yanzu ba zai yi aikin alheri aje a zubawa a littafin iyayensa ba, ko da za a ba su wani ladan, amma dai shi nasa ba za a taba, ba za a sa masa. Saboda haka in ya kai shekara, in dai shekara ne akwai sabanin malamai don gane da adadin shekarun. Yawwa, amma dai in dai ya fara mafarki to ya shiga shekarun balaga nan kan kuma littafin sa an riga an bude masa da kuma yana da shi ma kiraman katibin suna rubuta masa duk abin da ya aikata sai ya kokari ya ga ya yawaita ayyuka aikata ayyuka na alkhairi saboda ya zama ya cika littafin sa da kikkiawan aiki Allah ya taimake mu. Allah muna addu'a.